sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Alhamis 20 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Yan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun yi kankan a wata muhawara da aka fafata sosai jiya Laraba da daddare. China ta bada rahoton cewa adadin masu kamuwa da sabuwar cutar coronavirus wadda ta kashe sama da mutane 2000 a fadin kasar ya ragu ainun. Shugabar kasar Jamus Angela Merkel ta faɗi cewa akwai alamomi da yawa da ke nuna cewa mutumin da ake kyautata zato ya kai hari a birnin Hanau yayi ne bisa tsauraran ra'ayi da kuma wariyar launin fata.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummomi da ke kan iyakokin Nijar da Najeriya sun koka akan hana siyar da man fetur a ƙasa ga kilomita 20 da hukumomin Najeriya suka yi.
Duka mai daga kan iyakoki an kamishi shi kuriya to gaskiya walwalu an huskance su masu yawa saboda duk abin da yau zan kana dauko shi da kilo 5 yan nisan ta kilo 20 da wani abu to kaga dole a ce akwai wahala.
Sannan za ku ji cewa babban bankin duniya ya ba da sanarwa amincewa da wasu ayyukan ci gaba guda 6 na kwatankwacin dala Amurka biliyan 2.2 don tallafawa ci gaban Najeriya. Sannan muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aisha Tisile take gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma da farko bari mu fara shan labaran duniya.
Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun yi kankan a wata muhawara da aka fafata sosai jiya Laraba da daddare tare da Bologna tsohon magajin garin New York Michael Bloomberg da ya zama a tsakiya da aka rika caccaka daga abokanan takararsa a haduwa ta farko gaba da gaba. Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont da Amy Klobuchar ta jihar Minnesota nan da nan suka fara caccakar Bloomberg da yunkurin siyan tikitin jam'iyyar Democrat da ya kashe kusan dala Amurka miliyan 400 na kuɗinsa a wani gagarumin tallace-tallacen kamfen ɗin siyasa a ƙasar. Duk da ya ƙi shiga wasu takarkari a wasu jihohi hudu a wannan watan, inda 'yan jam'iyyar suka jefa ƙuri'unsu na farko da suke ƙoƙarin zaɓar ɗan takararsu a watan Yuli, Sanata Klobuchar ta ce bata tunanin Amurkawa masu jefa ƙuri'a za su kalli shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican kuma su ce muna son wani mai kuɗi kamar Bloomberg wanda shine mutum na 12 a jerin masu kuɗin duniya. A nashi bayanin Michael Bloomberg ya bayyana nasarorin da ya cimma a matsayin ɗan kasuwa da kuma tsohon magajin garin birnin New York.
And I'm a philanthropist who didn't inherit his money but made his money, and I'm spending that money.
Ni mutum ne mai yawan taimakawa masu bukata wanda ba gadar kuɗi ne ba, amma nayi faɗi tashi na samu kuɗi na kuma ina amfani da kuɗi ne domin in kawar da Donald Trump, shugaban ƙasa mafi muni da aka taɓa yi a tarihin Amurka. Yanzu ina kashe dukiyata ne naga an kawar da Donald Trump, shugaban ƙasa da ya gaza a tarihin ƙasarmu, a cewar Bloomberg. China ta bada rahoton cewa adadin masu kamuwa da sabuwar cutar coronavirus wadda ta kashe sama da mutane 2000 a fadin ƙasar ya ragu ainun. Cutar dai ta fara ne sama da watanni 2 da suka gabata. A jiya Laraba, hukumar lafiya ta China ta ce mutane 394 ne kawai aka tabbatar sun sake kamuwa da cutar ta coronavirus samfurin COVID-19, inda aka kwatanta ta da mutane 1,449 da suka kamu da cutar ranar Talata. Wannan shine adadin raguwa mafi girma da aka gani tun daga watan da ya gabata. Adadin waɗanda suka mutu kuma ya ƙaru zuwa 2,118 bayan da wasu mutane 114 suka mutu sanadiyar ƙwayar cutar, yayin da gaba ɗaya adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ya ƙaru zuwa 74,576. A wajen China kuma aƙalla mutane 11 aka samu rahoton sun mutu sanadiyar ƙwayar cutar, ciki har da mutum ɗaya daga Koriya ta Kudu, sai kuma mutane biyu a Iran da kuma wasu miji da mata 'yan kimanin shekaru 80 da haihuwa da suka shiga wani jirgin ruwan fasinja na Diamond Princess wanda aka killace a tashar jirgin ruwan Yokohama da ke gabar tekun Japan tun lokacin da jirgin ya isa garin a ranar 3 ga watan Fabrairu. Ana sa ran fasinjoji 600 za su bar jirgin a yau Alhamis, kwana ɗaya bayan da fasinjoji 500 suka fita daga cikinsa, bayan da gwaje-gwajen jami'an kiwon lafiya suka nuna cewa ba sa ɗauke da cutar kuma ba sa nuna alamomin kamuwa da ita. A yau Alhamis ake sa ran alƙaliyar kotun tarayyar Amurka za ta yanke wa Roger Stone, aboki kuma aminin shugaba Donald Trump, hukunci. Mutumin da aka samu da laifin yi wa Majalisar Dokokin Amurka ƙarya da ƙoƙarin hana shaidu ba da shaida da kuma hana shari'a yin aikinta sanadiyar binciken yiwuwar katsalandan ɗin Rasha a zaben shekarar 2016. Masu gabatar da ƙara sun ba da shawarar hukuncin ɗaurin shekaru 7 zuwa 9 a gidan yari, amma abin mamaki Attorney General William Barr da wasu manyan jami'an ma'aikatar shari'a Amurka suka yi watsi da wannan shawarar. Suka buƙaci a yanke masa hukunci mai sassauci a gidan yari. Uku daga cikin masu gabatar da ƙarar sun janye daga shari'ar don bayyana rashin jin daɗinsu. Na huɗun kuma ya ajiye aiki a ma'aikatar shari'ar gaba ɗaya, amma ya rage ga alƙaliyar kotun tarayyar Amy Jackson ta yanke shawara kan tsawon lokacin da za a ɗaura Stone.
Kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu da ke cewa al'ummomi da ke kan iyakokin Nijar da Najeriya, musamman manoma, sun koka game da hana sayar da man fetur a kan iyakokin ƙasashen a ƙasa da kilomita 20 da hukumomin Najeriya suka yi. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun lokacin da hukumomin tarayyar Najeriya sun ka aiwatar da hana kan man fetur a garuruwan kasar da ke kan iyaka ƙasa da kilomita 20, al'ummomin waɗannan yankunan sun shiga kwallowa da kururuwa ta la'akari da halin da suka shiga, musamman manoma da suka rasa man fetur ɗin da suke amfani da shi domin yin aikin noma, kasancewa wannan aikin shine ayyukan da talakawa da ma matasa ke dogaro a kai da su da ma ke hana su shiga waɗansu ayyuka. Kan ta'addanci Alhaji Saminu mai mashin Ilela local government jihar Sokoto ya tabbatar su a muna da hakan.
Muna mazauna Ilela wallahi abuwa na mun ji daɗin shi, sun muna da marasa ƙarhi waɗanda ya kasance ko muna da manoma tsakanin Kalmalo da nan guraren nan da yake wurin mu, akwai manoma wanda ya kasance kaga mutum ga hin a ci ya ta da jalka shi ya so mai kaga ji dali na wanda ka faɗa abin da yace a ci sai ya ta ban man suka ya so mai kuɗin ma wanda zai biya kuɗin mu da zan man suka sun sai mai mai to gaskiya wannan abu muna so a sassata mana shi gwamnati duk irin talaka mu huskan tsohon halu da yawa tunda ka gurguro ma da ƴan motocin mu na fijo fijo masu ɗauko muna mai sai mun zo mun sai jikokin nan da tsada mun sai galam da tsada muna wahala sabanin da muna sai abu mai cikin sauki gidan mai a gaskiya mai ya samu kai tunda kaga duk wanda ya sushi don masu ka hanshi ka ilela shi ma sai ya sata shiriwa sabanin da muka sai shi lahiya launin ba sai an kai mun zo mun suka ba ko nan muke jira da gwamnati duk idan talaka suna cikin wahala ta bude mana gidajen mu ga mu samu sassaci mu ka noman rani tsakanin shinkafa ga da aka sai alkama ga da sai asa da albasa da sauransu da sukar da ana yi kuma ga karbalo nan wurin noma na wanda ya kasance mai yawa akalla ana samu sama da mutum 100 da manoma a ci sai sun zo mun so hito kaga bai dadi ba
kuma al'ummomin da ke iyaka bangaren jamhuriyar Nijar sun koka da cewa ba iya raba ƴaƴan jamhuriyar Nijar da ƴan tarayyar Najeriya da su ci arzukan waɗannan kasashen, kasancewa ƙasa guda ce Nijar da Najeriya da turawan mulkin malaka'u na ƙasar Faransa da na ƙasar Ingila suka raba biyu. Hasalima wani mai saida man fetur ɗin ta bayan fage mai suna mai fada a garin birnin Kwanni ya ce wannan lamarin ya haifar da illoli al'ummomin biyu masu yawa.
Doce mai daga kan iyakoki an kame shi Koriya an mamman suka to gaskiya wahalwalu an huskance su masu yawa saboda duk abin da yau zan kana dauko shi da kilo 5 yan nisan ta kilo 20 da wani abu to kaga dole a ce akwai wahala to gaskiya shi anan mai ana cikin wahala shi tun wannan lokaci an dai kare wasu to kuma mutane ba su aibari da duk wanda ya zama cin shi nan na take sai da ta biya shi ci duk wahalar da take ciki dole dai runkusa haka nan ko dadi ko babu dadi dole shi ya kaci adam mai kware ma lokacin da aka sha na dala 60 har 55 wani wuri yau yawa ya swahiya har hashi 70 ko 75 to dan haka su manoman rani gagazan gaskiya suna cikin wani hali game da harkar noman rani domin mai yayi tsada ba irin harko ba dan kana shangalam dinka jikka da 20 jikka da 30 yau ya 300 da wani abu kaga akwai matsala dole a ce mai ya samu hawa tunda kaga nan da sai mutuna ne aka yi samu ana dan dokowa a zauna ba a samu abin da an kace ba
jama'a dai a garin Illola local government ta jihar Sokoto dake kan iyaka da jamhuriyar Nijar da wannan matsalar ta rutsa da su sun koka da haka ma sun yi kira ga hukumomin tarayyar Najeriya da su lashe aman su game da wannan lamari na hana kamman fetur akan iyaka kasa da kilomita 20
sunana Hussein Muhammad gaskiya wannan al'amari san bai mu na mu mutanen Illola dadi ba duba da akwai mutane da yawa cikin Illola da suke sana'ar mai waɗanda suna kawowa wasu wurare zuwa gidajen mai gaskiya akwai halhalu sosai saboda wasu sai sun je har Sokoto su sayo ga jankoki kana sto su samu motocin su a kawo mu na mai mu a sakan mu na ko dai ba a bude boda ba a sakan mu na wagga ta mai mutane su wadata kowa ya samu
ni Abdullahi Azzaka sarki kwanar gada ba dadi game da wannan abu saboda in ka duba mu kan mu muna da unhani da shi saboda muna sayan mai muna tada yan jimin muka muna unhani da su saboda fiya wuta din mu muna sa su yi sanyi to mun kai hagen babu to ya za mu yi kilomita 20 ka zo ka so galan guda kusan naira 250 to nawa za ka sayar da shi
dai hukumomin tarayyar Najeriya sun dauki wannan matakan ne ta kafa hujjar cewa ana sulalewa da man ne zuwa kasashe makwabta maimakon ya amfani yan Najeriya Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
a gaida Haruna Mamman bako masu sauraro yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya
a yau Alhamis shugabar kasar Jamus Angela Merkel ta faɗi cewa akwai alamomi da yawa da ke nuna cewa mutumin da ake kyauta da zaton ya kai harin harbi a birnin Hanau yayi ne bisa tsatsauran ra'ayi da kuma wariyar launin fata wariyar launin fata guba ce a cewar Merkel gaba ma guba ce kuma wannan gubar na cikin al'umar mu kuma ita ce sanadiyar manyan laifuka da yawa da aka aikata ɗan sanda sun ce wani ɗan bindiga ne ya bude wuta a wasu shagunan saida barasa a birnin Hanau inda wasu baki suka taru a gabashin birnin Frankfurt mutane tara aka kashe tare da jikkata wasu da yawa a harin Merkel ta dauki alƙawarin cewa za a yi duk abin da ya dace don gudanar da bincike kan kashe-kashen ta kuma kira ranar mummuna a ƙasar Shugaba Donald Trump ya bada sunan jakadan Amurka a Jamus Richard Grenell wani dan gani kashenin Trump a matsayin mukaddashin daraktan ma'aikatar leken asirin kasar a wani takaitaccen sakon Twitter inda shugaba Donald Trump ya bayyana wannan zabi ya faɗi cewa Rick yayi aikin wakilcin Amurka mai kyau kuma ina fatan yin aiki da shi a wannan bangaren
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban bankin duniya ya bada sanarwa amincewa da wasu ayyukan ci gaba guda 6 na kwatankwacin dalar Amurka biliyan 2.2 don tallafawa ci gaban Najeriya a manyan bangarori kamar rigakafi da kuma samar da yanayin kasuwanci mai karfi ga kamfanoni masu zaman kansu da dai sauransu. Wakiliyar murya Amurka Hawwa Umar ta aiko mana da cikakken rahoton. Babban bankin duniya ya bada sanarwar amincewa da wasu ayyukan ci gaba guda 6 waɗanda aka kiyasta kusan dala biliyan 2.2 don aiwatar da su a Najeriya a shekarar 2020. Ayyukan dai sun hada da inganta rigakafi, samar da yanayin kasuwanci da kamfanoni, faɗaɗa tsarin tattalin arziki na zamani don samar da ayyukan yi, ƙarfafawa kamfanoni masu zaman kansu da na gwamnati kan harkokin mulki da kuma kariya ga zamantakewa da kiyaye muhalli. Batun rigakafi shi yafi daukar hankali don kare yara yan ƙasa da shekara 5 ga cututtuka masu matukar illa. Wannan dai zai iya kare matakin Najeriya na hana sake samun cutar polio kamar yadda hukumar lafiya matakin farko ta yi bayani.
Cutar in akwai ta a wani guri a duniya it means yana nufin cewa yana mana manuniya cewa in ba mu kawar da cutar ba daga doran ƙasa gabaki ɗaya. So Africa in mun yi kinga akwai tafiye-tafiye. Mutanen mu suna zuwa Saudi Arabia ana cuɗanya da mutanen Afghanistan ana cuɗanya da mutanen Pakistan za a iya ɗauko wannan nau'in cuta a kawo mana ita Najeriya. So kinga wato kenan ya kamata mu ci gaba da al'amuran mu na yau da kullun na rigakafi. Mu ci gaba da sa ido na harkar surveillance mu tabbatar da cewa wani yaro mai wannan cutar bai kamu da wannan cuta ba tare da mun sani. So wannan shine zai nuna mana cewa lalle mun yi aiki tukuru domin mu tabbatar da mun zama wato akan tafarkin kawar da wannan cuta gabaki daya. Idan an kawar da ita daga duniya wata kwayar cuta mai suna polio ma completely za a lalata su wannan vaccines da kuma waɗanda ake yin bincike da ita especially kamar irin kasashen sa America da Russia da sauransu.
Wani daga lamuran da tallafin zai tabo akwai yaki da zazzabin cizon sauro inda jami'an kiwon lafiya ke nuna farin ciki da hakan.
Ita wannan kwayar cutar polio ta ma fara rikidewa da za ta iya kama babba kana tsakiyar tafiyar kawai dai ka zuwa jiri. To ba ma san wannan mu kai ga wannan yanayi a nan Najeriya. To saboda haka ina ganin idan muna son hana al'umman Najeriya kamuwa da cututtuka irin waɗannan ya kamata jama'a su ba mu haɗin kai da goyon baya don mu samu mutum mu nasara abin da gwamnati ta sa gaba.
Kungiyoyi masu zaman kansu na samun tallafin bankin duniya da cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya wajen tallafawa musamman al'ummar karkara da ba lalle ne kulawar gwamnati ta isa gare su cikin sauki ba. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hawwa Umar. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 10:16 na safe ga shirinmu na gaba.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a cikin wani shirin na lafiya uwar jiki wanda ke kawo muku bayanai akan batutuwa da suka danganci kiwon lafiya. Kamar kullun ni ce Aisha Tusule. A cikin wannan shirin za ku ji yadda ya kamata mu kula da yara ƙanana a lokacin sanyi. Sanyi irin namu na ƙasashen Afirka da muke fuskantar barazanar kwararowar hamada. Wakiliyar murya Amurka Tamar Abari ta jiyo mana daga bakin likitan yara Dr. Tambari Muhammad Bari Dauda dake babban asibiti a birnin Zindar.
Doktor, a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na tsananin sanyi ga iska ga kura, kamar waɗanne irin cututtuka ne na yara aka fi cin karo da su?
Kun san yanzu da yake ga sanyi ga kura ga canjin yanayi da yake iya zo ya koma. Yawanci duka cutan da an kai samu wajen yara cuta ne wanda ya shahi majina haka. Majina tun daga hanci har ga makogoro har ya shahi huhu ko yoyin iska na huhu duka wa'annan sanyi yana iya don ga kura ya zo ya cutar da yara. Kuma irin wanga canji na yanayi na sanyi da kura yana iya kawo tashin kamar cutar huka hakan ga tunda a lokacin sanyi wannan iskan na sanyi yana sa kamar yoyi na iska na huhu su kara matsewa na lumfashi. In sun ka kara matsewa shine ke sa asim sai ya tashi yaro yana da matsala lumfashi. Banda wannan duka cututi da ya shahi huhu ya shahi makogoro ya shahi kamar koka sanyi yana iya haddasa tashin kamar emasi suma ɗan emasi kamar ciwon ƙashi yana iya tsananta yayi kamari. Kuma duka wani abin da ya shahi amasanin ƙashi duka yana iya ya samu tashi a lokacin wannan canji na yanayi. Har ma abin da ya shahi cuta ta wajen ido hakan ga wannan iskan wanda yake zuwa na yana iya kawo yawan cutocin ciwon ido. Wani ruwan hanci da wani makoshi ya kumbura yaro ya gaza samun lumhashi yana gurnani hakan ga wajen kwana da abin ga duka wannan abubuwa suna iya su samu da tari da wani ciwon kunne da duka sanyi da kura da wasu abubuwa da suna iya haddasa su.
Yaran kamar masu shekaru nawa ne irin wannan matsaloli yahi kamawa?
Kamar cikin yaran ya zan kashi-kashi ne, kamar daga haihuwa zuwa wata shida, daga wata shida zuwa kasa ga shekara biyar, kuma da abin da yi shekara biyar. To yaran da dai sun kashi matsala kamar daga haihuwa ne zuwa kasa ga shekara biyar, kuma daga wata shida abin da ya zan kasa ga shekara biyar. Saboda mi? Saboda daga wata shida kamar kariyar da yaro yake samu ta wajen nonon uwarshi bisa ga cutoci ya rage, kenan a wannan lokaci duka wani ciwo hakan ga yana iya ya yi samun yaro. Wannan yara su sun yi samun wannan matsala bisa ga wannan cuta, saboda a wannan lokacin kariyar da suke samu ta hanyar nono na uwarsu ya rage, kuma duka wasu an yaye su, wasu ba a yaye su ba, suna dan sha amma ba kwarai ba, kuma wajen abinci an samu canji na yanayin abinci, kenan garkuwar jiki ta samu dan raguwa kadan. To wannan yaran sun yi matsalar kamuwa da wannan cuta, ko da yake cuta ce wadda tana iya ta shahi yaro tun daga haihuwa. Tana
akan gani wani lokaci kamar yara yan jarirai daga an aihe su da kamar wata mura haka, kirji ya rike, hanci ba sa iya lumhashi, makogoro ya rike, kamar menene ke kawo wannan matsala?
To shi wajen harka yara kankana kun san ya danganta ma ga wurin da anka haye su hakan ga, ya kamata a dauki mataki inda ma za a haihuwa. Inda za a haihuwa ya kamata a ce wannan gidan wuri ne mai dan gumi-gumi, kamar kuma an rihe fenestir, an rihe tagogi, an tsai da fanka, an tsai da climatizer, kuma su kankansu yaran kamar da an haihu su an sa wasu raga, an goge musu jikinsu, kuma an rihe su an sa su a nono. Su wannan jariran kamata yi ma rana ta fara har ta biyu kalma amma musu wani wanka kwa, ya kamata a bar tsumbula su cikin wannan ruwan. Tuko ko da ruwan zahi ne, ya kamata kamar awa 24 hakan ga bai kamata ba ma a musu wanka, ko a sa su su ji gumin jikin wasu a rihe su da kyau. Kuma bayan ma awa 24 kwa kamar ruwan da ya kamata a musu wanka, ba ruwan zahi ba ne haka ya kamata a musu wanka, ruwa ne hakan ga ake cewa masu gumi wanda ba su cuta ma jiki. Saboda shi ma zahin kwarai zuwa sanyin kwarai wata matsala ne ga yaro, tunda yaro kwalwashi ba ta da karhin ta dauki zahi kwarai ko ta dauki sanyi kwarai. Shi ne yake sa ku ga wasu yaran nan kamar suna da matsalar lumhashi da an haihe su, kuma ya danganta da haihuwa ita kankanta, tunda in an yi haihuwa cikin matsala yaro shi kankanshi yana iya samu matsalar lumhashi, saboda kwalwashi ba ta sheda ba da kyau ta samu iska mai kyau. Kuma babban rishin mataki da yake iya haddasa irin wannan abun, kamar yaro ya kamata da an haihe shi cikin awar da an kaye shi, ya kamata an sa shi ga nonon uwarshi kuma ya sha nono tsantsa, sai a ce a bari sai an wanke nono, koko sai an ba yaro nonon wata akuya can ko na wata saniya, yakin nan daga baya a ce a sa shi nono. Yaro da an haye shi a aza shi bisa kirjin uwarshi, gumin nan na uwarshi ya gamu da gumin jikin shi, kuma bakin shi ya zan kusa ga hantsar uwarshi, kenan ya kama nono ya sha wannan, shine zai sa wannan dakashin na warin ya samu karhin jiki kuma ya samu raguwar cuta. In bai sha dakashin nan na warin ba akwai matsala, tunda cikin wannan dakashin na warin kamar rigakafi ne ga wasu cutoci da yawa.
Wani irin magani ne ya kamata amma yaro idan ya kamu da kamar irin wannan mural mai karfi ko rikewar kirji ko kuma wani toshewar hanci ko makogoro da sauransu?
Kamma mu yi da kai ga maganin da za a mishi. Babban illar sanyi yana iya ya soki huhu, huhu ya ja ruwa. In huhu ya ja ruwa kenan babu lumhashi, tunda iskan nan cikin huhu ake samun shi. Yazo ya wadaci jini, ya wadaci jiki, kenan yaro yana iya sukewa. In ka dauko ta wajen mashiga iska ce ko hanci ko wani abu, in hanci ya done ko wani makogoro ya tushe, shi ma yana iya sa yaro ya rasa samun lumhashi na kwarai, ya samu iska na kwarai, shi ma yana iya ya halaka yaro. Kamar wannan cutar wakakwa, shi ma injojin na iska na huhu sun kamatse, yana iya sa yaro ya rasa samun iska har wannan abin ya kashe shi. Yanzu matakin nan da za a iya doka na a kare da irin wannan cututtuka, a sa yaro a nono, a rihe shi da kyau, a daina wannan wankan da ake yi sai a ce in ba a sa yaro ba cikin ruwan zafi ba ya karhin jiki. Ka rihe yaranka da kyau, ka sa mishi kayan jiki da kyau lokacin da za ka mishi wanka. Bai kamata ba yaro tun da safe ka tsumbula shi cikin ruwan sanyi, ko ka bari har marice ya makara iska ya fara bugawa kuma ka je wa yaro cikin ruwa.
A gaida Tamar da wannan bincike, ina fata idan kunne ya ji, jiki ya tsira. A tara mako na gaba don sauraron wani shirin. A madadin Julie Lazarus Gresham, ni ke Aisha Tisle. Mu kasance cikin koshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Abba Sa'ad da Mahuta, yace assalamu alaikum Mabiyu Hausa, yace da fatan kuna lafiya. Yace hakika siyasa da son zuciya su ne suka haddasa rashin jituwa tsakanin ayyan masana'antar shirye fina-finai na Hausa da kuma shugabannin su. Da fatan za su tsira siyasa da son zuciya. Da fatan gwamnati za ta yi bincike akan maganar babban shinidu akan kuɗin aurar da diyar marigayi Ibro da ake tunani an cinye. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi, Aliyu Usman Takalafiya. Yace assalamu alaikum musashin Hausa na muryar Amurka. Yace dan Allah ku faɗa ma hukumar custom ta ƙasa cewa ta hanzarta sallamar wani mugun jami'in hukumar mai suna Muhammad da Isa Sale, wanda binciken likita ya tabbatar da cewa yana saduwa da ƴaƴansa mata ta bayan su da gaban su, yara masu shekaru 3 zuwa 4 da kuma shekara 6 zuwa 7, domin ya fuskanci hukunci akan wannan rashin imani da ya nuna wa waɗannan yara. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Baba Gana Alhaji Nishiya Washakal a birnin Maiduguri. Yace assalamu alaikum masashin Hausa na muryar Amurka. Yace a yau na shigo wannan filin ne domin na mika sakona ga sanata mai wakiltar arewacin jihar Yobe kuma shugaban majalisar dattawan Najeriya, sanata Ahmed Ibrahim Lawan, akan ya taimaka ya gyara mana babban masallacin Juma'ar mu na garin Washakal, don masallacin ya lalace sosai. Da fatan wannan kira nawa zai kai kunnuwan mai girma sanata. Amin suma amin.
Madalla, a gaida Abdulaziz Adali Turo da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma ga taƙaitaccen labaran duniya.
'Yan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun yi kankankan a wata muhawara da aka fafata sosai jiya Laraba da daddare tare da biloniya tsohon magajin garin New York Michael Bloomberg, da ya zama a tsakiya da aka rika caccaka daga abokanan takararsa haɗuwa ta farko gaba da gaba. China ta ba da rahoton cewa adadin masu kamuwa da sabuwar cutar coronavirus, wadda ta kashe sama da mutane 2,000 a faɗin ƙasar, ya ragu ainun cutar da ta fara sama da watanni 2 da suka gabata. A yau Alhamis ake sa ran alƙaliyar kotun tarayyar Amurka za ta yanke wa Roger Stone, aboki kuma aminin shugaba Donald Trump, hukunci, mutumin da aka samu da laifin yi wa majalisar dokokin Amurka ƙarya da ƙoƙarin hana shaidu ba da shaida, da kuma hana shari'a yin aikinta sanadiyar binciken yiwuwar katsa London ɗin Rasha a zaben shekarar 2016.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya. Da kuma Julie Leather Scratcham da ta taimaka wajen hada shirin da injiniyanmu na yau Mr. Chan. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma a dakace shirin yau da gobe.